Saka, mai wuya.
Waɗanda suke dafa ƙungiyoyi da sunan Fulani makiyaya, gaskiyar magana ba sa taimaka musu, domin ma wahala su kansu Fulanin suke sha ma a hannun ɓangarorin nan guda uku zuwa huɗu daga. Su sha wahala a hannun ƙungiyoyin, su sha wahala kuma a hannun alƙalai, su sha wahala kuma a hannun lauyoyi, su sha wahala kuma a hannun kuma 'yan sanda.
Mun sha mu rubuta ga watan tarayya cewa muna son mu gansu don mu zauna don mu ba su shawarwari irin wannan tun kafin wannan matsalolin masu fara taruwa. Amma mun rubuta har yanzu shi ne hakkin wasu ba wani amsa. Kuma mu akwai abin da muke hange muka gani ya kamata a lokacin mu shigo ciki don mu taimaka ma ita kanta.
Jama'a, barkan ku da wannan lokaci, barkan mu da saduwar mu da kowa a sabon shiri na tsaka mawuya. Muna fatan kuna nan kallau kamar yadda muke mu ma a nan Washington DC. To yau ne da yadda Allah muke kawo muku kashi na ƙarshe na muhawara da wakilin mu na Lagos Babangida Jibrin ya shirya mana da wasu shugabanni da masana da suka san harkokin da ke ciki a wannan al'amari na Fulani da ake tafama da shi a Najeriya. A cikin wannan shiri na ƙarshe yau za mu ƙarƙare ne da batun ko jahilci yana da tasiri da kuma janyewar shirin koyar ko kuma ilmantar da Fulani a cikin wannan al'amari da ke faruwa, kuma me ya ra'ayi game da dabarar wasu jihohi na ba da kyaututtukan kuɗaɗe zunzurutu da wasu abubuwa ga wato masu satar yara daga makarantu da sauransu domin waya magance wannan matsala ɗin. Sannan ya kuke ganin rawa ta kirki da kuma wacce ba ta gari ba da ake zargin sarakunan gargajiya da takawa a cikin wato wannan al'amari na rashin tsaro a fannoni daban-daban na arewacin Najeriya? Wannan na daga cikin abubuwan da za mu ƙarƙare da su a wannan muhawara kuma ga babban gida da jama'a tashi.
Wajibi ne idan ana so a ci nasarar abin gwamnati ta shigo ciki. Menene gwamnati ta shigo ciki? Wannan noma dinnan dai da ake kallon, saboda ai tana nan, doka ta ƙasa ne ta kafa ta, so menene amfaninta? Da sai ya koma ya haɗa kai ma da ita domin a samu abin da ake nema. Amma idan shi kadai ne zai rika kaiwa yana komowa, ba zai samu goyon bayan da yake nema a wurin gwamnati ba. Domin me? Saboda ba ta ɗauki abin da muhimmanci ba. Amma idan wannan aka ce ma'aikata ne gabaki ɗaya wanda gwamnatin tarayya ta kafa ta saboda wannan al'amura na abin da ya shafi Fulani makiyaya, mu muna gani a nan ne za a yi nasarar abin da ake nema. Amma mutum a ɗaya ya ɗauki gabaran yin wannan aikin, mu muna gani kaman aikin zai mishi yawa.
To amma Aji Musa, ba ganin gazawan gwamnati ko ita wannan hukuma yasa shi doctor ya ce bar gara a fara da wani wurin, watakila yanzu zai zama kaman tunatarwa ga gwamnatin.
Ai, gazawan gwamnatin shine nake gaya maka, rashin ba su kuɗaɗen da ya kamata na su gudanar da irin waɗannan ayyuka. Ga dai ma'aikatan gashi nan muna kallon shi, gashi nan an rubuta nomadic din. To amma aikin da ya kamata su yi suna yi ko ko ba sa yi? Shine babban abin da ya kamata. Saboda haka idan gwamnati bata ba su kuɗaɗen da ya kamata su yi wannan aiki ba, shi yasa magana na shimfiɗa magana na nace ya kamata su haɗu da hukumar na ita kuma wacce take kula da abin da ya shafi ilimantar da malamai na abin da ya shafi karatun Arabic da Qur'ani da Larabci da sauransu. So idan suka haɗa kansu tsakanin ita nomadic din da su ƴan bayan din, ina gani za a samu abin da ake nema. Amma magana ce gaskiya, harbodin da suke can kudancin ƙasar nan suna iya nasu ƙoƙari, mu ba mu taɓa jin cewa sun zalunci Fulani ba, shi yasa ma suke zaune lafiya a can. Amma mu na nan waɗanda suke kafa ƙungiyoyi da sunan Fulani makiyaya, gaskiyar magana ba sa taimaka musu, domin ma wahala su kansu Fulanin suke sha ma a hannun ɓangarorin nan guda uku zuwa huɗu da na gaya maka. Su sha wahala a hannun ƙungiyoyin, su sha wahala kuma a hannun alƙalai, su sha wahala kuma a hannun lauyoyi, su sha wahala kuma a hannun kuma 'yan sanda. So saboda haka kaga a nan wani taimako kenan aka yi musu, kuma menene kuma amfanin ƙungiyar da ake tunanin za su taimaka musu? So wajibi ne wannan abun, in dai ana so a kawo ƙarshen shi, a samu ilimantarwa. Don shi ilimi shi da jigon rayuwar gabaki ɗaya. Amma idan aka rasa shi aka ce za a ta zama kara zube gabaki ɗaya, to ina tabbatar maka ba za a cimma abin da ake nema ba. Amma a ce an zauna haka ne kawai ana kallon su ba wani komai da ka sani na jin daɗin. rayuwa, rayuwarsu gaba ɗaya ya ƙare a cikin daji ne. Ko a nan binni ma zaka ga akwai wanda ma alwala ma bai iya tabo ma ingantacce, to balle wanda shi rayuwar shi gabaki ɗaya ta ƙare a cikin daji ne. So saboda haka wajibi ne duk inda aka Fulani suna hurɗoɗin su na abin da ya shafi kula da dabbobinsu, a tabbatar da an gina musu makarantu, an kai musu ruwan sha, an kai musu har da police station kamar yadda shi haɗa yi magana. Za a tabbatar da an yi irin waɗannan, kaga an ba su tsaro kenan. Amma kana tare da dukiyanka babu tsaro, babu komi, kuma an zo kuma an killace ka a guri ɗaya, nan ma akwai matsala. Saboda haka akwai kuɗaɗen da gwamnatocinmu na arewa za su yi wannan, sai dai ne kishin yin abin ne ba su da shi. Shi yasa ma da gwamnatin tarayya ta ce ta fito ta ce za ce waɗannan abubuwa, sai abin ya zama kuma da ƴan kudanci suka taso da magana, sai abin ya sha ruwa ma gabaki ɗaya, ma aka fasa shi cewa
ya kake ganin matakin da gwamnatin jihar Zamfara ko gwamnatin Zamfara ke ɗauka tunda gwamnati yake wakilta game da wannan kace na ce.
Ai, matakin gwamnatin jihar Zamfara ya ce zai yi sulhu da su har ya ɗauki kuɗaɗe da motoci ana ba su. Mu muna gani ba a kawo ƙarshen abin da yake damun mutane ba. Ilimin nan fa shi ne fa nake maka magana. Kwana nawa ne in ka ba kuɗi, ka ba mutum kuɗi, ko ka ba shi mota, ko zuba mata mai ma ya ishe shi ma jidali. Amma ka gina shi da ilimi, ya san Allah shi, sannan kuma ga kuma ilimi kuma na zamani. Wannan shi ne jigon abin da ya kamata a yi kenan. Ba a ɗauki kuɗi ana ba su ba. Samiyan bafulatani guda ɗaya za ta in aka sai da za ta mayar da wannan kuɗin aka ɗauka aka ba mutum aka ce gashi nan ya je domin ana so a samu sulhu da shi. So mu muna gani a nan gun gaba ɗaya ma sulhun ma da ake ta ƙoƙarin yi, mu muna kallon cewa wani abu ne wanda ma bai ma cancanta ba. Saboda in ka tsaya aka kalla me aka yi musu, menene dalilin da yasa suke irin waɗannan abubuwa, don ni ban ga abin da ne musu ba. Misali kawai ina tafiya na sai a ce an kama na an yi daji din an ce sai an ka kuɗin fansa, me na yi a matsayina kuma na talaka, kuma a matsayina kuma na Bahaushe ina kallon ka, kai dan uwana ne musulmi, kaga duka. Amma idan aka ilmantar da su aka haɗa waɗannan hukumomi na gwamnatin tarayya, to ina tabbatar maka za a samu abin da ake nema. Amma mutum ɗaya a matsayin shi na malami ba zai iya kara da kasan nan gabaki ɗaya yana waɗannan kuɗin ma kanshi da za a yi waɗannan zirga-zirga ba ƙarfin aiki ba ne.
To sarki, a ƙarshe wani shawara zaka baiwa Fulani ƴan uwanka game da wannan al'amari?
Eh, to zamu kawo indan bada shawara mai san magana kaman maganan da yace mun yi kokari a kudu maso yammacin kasar nan. Kaga kungiyar mu da mun kawo ta Najeriya, duk Najeriya na gaba, saboda lokacin mun kawo kungiyar mun kawo Sahel Southwest ne. Lokacin a ce ku zo na mulki, lokacin muka ga mai muka mikin da shi lokacin da wajen hada mun gwamnati gabaki ɗaya, yace mu je mu haida da shi ya zama Najeriya. To duk Najeriya muka, duk Najeriya. To a lokacin da mun sha rubuta mun gwamnati, tunda mun ga mun samu nasara a can gurin, mun sha mu rubuta ga wata tarayya ce muna son mu gansu, don mu zauna son mu ba su shawarwari irin wannan tun kafin wanda matsalolin masu fara zaruwa. Amma mun rubuta har yanzu shi hake ba su ba wani amsa. Kuma mu akwai abu da muke hange, muka gani ya kamata lokacin mu shigo ciki don mu taimaka ma ikatanta mabarci. Tunda mu kuma ka tare Fulani nan, mu ka san yanda suke, yanda abubuwa suke tafiya. Fulani kuma ka san ba iri ɗaya ba ne, jinsi jinsi daban-daban ne. In ka taɓa wancan ba ka haɗa da wancan ba. Ba za ka zama nasara abin da ake nema ba. Da lokacin da gwamnati ta ba mu haɗin ta, lokacin mun zo mun zauna da ita, to mu akwai lokacin abin da muke so mu gaya musu ga abin da ya kamata, abin da za a duk Nijeriyar gabaki da wallahi za a samu zaman lafiya. Ba mu ga mun so mu yi haɗin ko mu san ba mu goyon baya ba. Sai muka ji wani zauna kudin can shi kenan, mun san kudin dan da muke nan da muke zaune muna abubuwa ya kan abin da kuma alhamdulillah kuma mun samu nasara. Kuma ko ya san cewa an samu zaman lafiya kudin yan kuzo masa yammacin kasar nan, in ba da wannan lokacin wannan dan kwanakin abin da ya shigo ciki ba. Kuma shi ma da ya shigo ciki kaga wutar ta mutu, shi ma sun gano cewa akwai matsala abin da suka faɗi din. Ka gane ko? To bayan shi kamar magana shawara kake ba Fulani. To abin da ba zama Fulani shawara shi ne, Fulani dai kawai su yi ta haƙuri da rayuwa, don sun shiga wani cikin wani irin yanayi wanda yake ba daɗi. Gaba ko na bayan sa'aji ake kiran shi ko ina suka yi ba da daka zauna, duk da suke da su zama sun zauna lafiya. Kuma duk wanda ya san cewa ko mutum da wanda bai da gaskiya ya ji tsoron Allah ya gama hukuma, ko kuma ya gaya ma ainihin shugabanni wanda ya zama mutanen gaskiya, wanda na gaskiya ne, ya je ya gaya ma cewa wane dan wane din na gaskiya, ya bi bi shi bai gane kanki ba. Kaga daga nan za a tun ba je koyi da ba a taka mashi birki ba, sai mun ya shiga wancan kungiya ya zama shi ma wani iri ba. Abin da ya kawo su Fulani su kenan, su duk wanda suka ga akwai wannan matsalar su gaya ma Fulani su taru su rika taruka jefi jefi ko ina suna fada kan da mutane duwan su ga mutane banza ne su ga hukuma ai magani a batun dauri abun da muke kenan kudu kenan ko ina muka taruka in an ka mutum filatani ne in dai an ce filatani ne mun ko wani dai daga dalikan filatani ka shi mun sha kashe shi kawai mun yadda kashe shi wallahi shi da gazawa da lafiya ba wani haka dena wasa wannan rigunan banza wallahi to don haka inda gwamnati za ta bada goyon baya kamar kungiyar sarakunan Fulani ne mu mutai wannan wa akwai me yake Allah ko me yake gasu nan gasu nan amma da kungiyar sarakunan Fulani ne kuma ko ina akwai sarki da sarakunan ya zauna za a zauna da su da ka zauna sarakunan ko ina ko ne yake yake ka zauna wallahi wallahi insha Allah wannan wata za ta mutu shawara nake zo ga Fulani kuma su zauna lafiya din da suke su daina su hakuri da abin da suke ciki yanzu kuma insha Allah da su abin mai wuce ba wanda bai wuce wannan mu wata zai zama tarihi kuma shawara na duniya kira gwamnatin tare da gwamnatin jihohi Arewa su ji tsoron don Allah da dace maka rukan nan a dawo da ita a yi ta saboda a samu filani a fashin da suka wannan matsalar suka ciki don Allah da dace insha Allah ne zo ba ita gwamnati kenan kan da dawo da wannan magana rukan nan ban maga tura su na wancan ba za zo a basu Arewa zo a yi shi Arewa sun fi su dawo wurin su da kansu wata nada suna neman a jiya masu a can wurin kuma ki da su san matsalar kenan
to malamai mun gode kwarai da damar da kuka ba mu da tattaunawa game da wannan matsala na Fulani da kuma sauran al'umman Najeriya a huta lafiya
to a gaishe ku malamai jama'a wannan shine duka ƙarshen wannan mahara da muka yi kwanaki muna ji wace wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya shirya mana da Salisu Garba sarkin Fulani Shagamu da kuma Musa Jika na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International amalin shi Babangidan da bakin nasa da kuma Garasa Alheri Abdu da ta shirya wato ta haɗa mana wannan shirin baki ɗinsa ni ne Aliyu Masufan Sokoto nake muku bankwana daga Washington DC idan Allah ya kawo shiri na gaba za mu tsunduma cikin zamfara mu taɓa magana sace-sacen yara 'yan makaranta a huta lafiya.